This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumil tare da Muhammad Hafiz Baballa sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shiri na daren yau Litinin 16 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa ya zuwa yanzu an hukunta sama da mutane 200 da ake zargi da aikata ayyukan ta'addanci a faɗin Najeriya. Haka kuma za a ji cewa matakin da kasashen Niger da Mali da kuma Burkina Faso suka ɗauka na ficewa daga kungiyar ECOWAS na ci gaba da janyo martani. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da Muhammad Ibrahim Kwari zai kawo mana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Hambararren shugaban Siriya Bashar al-Assad ya faɗa a yau Litinin cewa ba shi da wani shiri na barin ƙasarsa kwanaki 8 da suka gabata bayan ya shafe shekaru 24 yana mulkar ƙasar. Amma Moscow ta buƙaci ya fice daga sansanin sojin Rasha da gudu a yayin da 'yan tawaye suka kai masa hari tare da hambar da gwamnatinsa cikin sauri. Ficewa ta daga Siriya ba a shirya ba, kuma bai faru ba a cikin sa'o'i na ƙarshe na yakin. Asad ya faɗa a kafar Telegram a cikin bayaninsa na farko tun bayan da aka hambarar da shi ya tsere zuwa neman mafaka a Rasha. Moscow ta buƙaci da gaggawa ya fice zuwa Rasha da yammacin ranar Lahadi 8 ga watan Disambar da ya gabata bayan ya koma Latakia da sanyin safiyar wannan rana. Asad ya ce ya yi shirin ci gaba da gwabza faɗa daga sansanin lardin da ke gabar teku bayan harin jirgi mara matuƙi da aka kai masa ya bar Damascus, babban birnin ƙasar, yayin da 'yan tawaye suka kutsa cikin birnin. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya sha kayi a zaben yankan ƙauna da aka gudanar a majalisar dokokin Jamus a ranar Litinin, wanda ya jefa ƙasar da ke da yawan jama'a mafi girma a tarayyar Turai da kuma tattalin arziki mafi ƙarfi kan hanyar gudanar da zaben wuri a watan Fabrairu. Scholz ya samu goyon bayan 'yan majalisa 207 a majalisar dokokin kasar mai kujeru 733 ko Bundestag, yayin da 394 suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa, sannan 116 suka ƙauracewa zaben. Hakan ya sa ya kasa samun ƙuri'u mafi rinjaye da ake buƙata don samun nasara. Scholz dai ya jagoranci gwamnati marar rinjaye bayan rashin samun karɓuwa ga jama'a da kuma ƙawancen jami'u uku da ya ruguje a ranar 6 ga watan Nuwamba da ya gabata a lokacin da ya kori ministan kuɗinsa a wata takaddama kan yadda za a farfaɗo da tattalin arzikin Jamus. Daga nan ne shugabannin manyan jami'u da dama suka amince da cewa a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ranar 23 ga watan Fabrairu mai zuwa, watanni 7 kafin lokacin da aka tsara tun farko. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta faɗa a yau Litinin cewa hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan ƙungiyar Hamas a yankin Falasɗinawa ya kashe sama da mutum 45,000. Ma'aikatar ta ce rikicin ya kuma raunata kusan mutum 700,000, sai dai bata bambance tsakanin fararen hula da mayakan ba a ƙidayarta. Amma ta faɗa a baya cewa fiye da rabin waɗanda aka kashe mata da ƙananan yara ne. Ma'aikatar lafiyar ta Gaza ta faɗa a cikin bayanan da take sabuntawa a kullum cewa an kashe mutum 52 a ranar Lahadi. Jami'an tsaron fararen hula da na asibitoci sun ce munanan hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai a ranar Lahadi sun haɗa da hare-hare a birnin Gaza da ke arewa, Khan Yunus a kudancin Gaza, da kuma sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusrata da ke tsakiyar Gaza. Wannan yakin ya ɓarke ne a watan Oktoban 2023 bayan harin da Hamas ta kai kudancin Isra'ila, inda mayakan suka kashe kusan mutane 1,200 tare da yin garkuwa da mutane 250. A halin yanzu kimanin mutum 100 na hannunsu. Yau Litinin kasar Norway ta sanar da sabon tallafin soja na dala Amurka miliyan 242 ga Ukraine, ciki har da taimakon samun damar shiga muhimman tashoshin jiragen ruwa na Bahar Aswad. Prime Minister Jonas Gahr Støre ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana da mahimmanci don kare al'ummar Ukraine da ababen more rayuwa na Ukraine daga hare-haren jiragen ruwan Rasha daga Bahar Aswad. Yana kuma da mahimmanci don kare fitar da hatsi da sauran kayayyaki ta teku wanda ke samar da kudaden shiga masu matukar mahimmanci ga Ukraine. Taimakon ya hada da kudade don horar da sojojin Ukraine da kuma ayyukan kawar da nakiyoyi da aka binne a ƙasa. Ministan tsaron ƙasar Bjorn Arild Gram ya ce nakiyoyin babbar barazana ce a cikin tekun Bahar Aswad. Sannan kuma tallafin zai agaza wa sojojin Ukraine su gano tare da lalata nakiyoyin da ke kusa da gabar tekun.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya ta ce zuwa yanzu haka hotunan tarayya sun yanke wa mutane sama da 200 da ake zargi da aikata ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasar hukunci. Hukumomi sun ce tashi tsaye kan ayyukan yaƙi da ta'addanci a wasu yankunan ƙasar sun haɗa da ƙungiyar Boko Haram da ƙungiyar IPOB har ma da 'yan bindiga. Ga wakilinmu Lamiɗe Abubakar Sokoto da wannan rahoton.
Wata cibiya da ke kula da matsalolin ta'addanci a Najeriya ta sanar da cewar kimanin mutane 200 ne da aka kaddamar waɗanda suke ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na Najeriya aka riga aka yanke mu hukunci a faɗin ƙasar. Waɗannan 'yan ta'addade sun haɗa da 'yan Boko Haram da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da 'yan ƙungiyoyin asiri da 'yan ƙungiyar nan ta ta'addanci wato IPOB da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. Haka kuma cibiyar da ke kula da matsalolin ta'addanci a Najeriya ta ce za ta ci gaba da tsayawa da kafafunta domin sa ido wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasar. Kan haka ne ya sa na tuntuɓi masu sharhi kan harkokin yau da kullum a ƙasar. Kapta Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum ya ce
da a ce ana yin haka a baya ana hukunta duk irin waɗannan masu laifi, to ina ganin da yawan masu laifin nan ba su karu ba, ballantana a ce karin ƙungiyoyi da suke shiga irin wannan aikin ta'addanci na Boko Haram na masu garkuwa da mutane da ire-irensu. Kaga da a ce ana hukuntawa kuma hukunci mai ƙarfi mai tsanani sosai kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe, da wani bai yi sha'awan shiga irin waɗannan aikin ta'addanci ba. Idan aka ci gaba da haka tabbata za a samu sauki don wajen aikata irin waɗannan laifuffuka, kuma Allah ya da wata rana ma har abin ya zo ya zamanto tari.
To ko ne sauyi aka samu a ɓangaren shari'a a ƙasar dangane da wannan hukunci? Barista Sadau Garba wani lauya ne mai zaman kansa a ƙasar ya ce
kotunan da suka yanke hukuncin na wasu jihohi ne, sannan yawan mutanen a kowane kotu an san kenan ka yi aikin ka yanda ya dace, kuma kana da record, kana da alƙaluma da kowaye zai je ya duba ya gani a amince da bayanin da suka gabatar.
To in aka ce wannan abu ya tabbata kenan wani sauyi aka samu?
In har ya tabbata kamar da aka ce mutane wajen kuma 4,000 har yanzu suna jiran shari'a, to ai ka duba a girman Najeriya, sannan kuma da ainihin da hotonni da ake samu na ta'addanci ai mutane 200 kawai ko a jihar Zamfara ya kamata a ce an samu fiye da haka. So in ka duba girman Najeriya kana maganar hukunci akan mutane 200 kawai, akwai sauran tafiya.
Da haka kuma na tuntuɓi Dr. Kabir Adamu wani masanin tsaro kuma wanda ya mallaki kamfanin tsaro a Najeriya ya ce
shari'a ko yanke hukunci akan mai laifi abu ne mai muhimmanci wurin magance matsala ko da na tsaro ne ko ba na tsaro ba. Amma akwai sharuɗa. Na farko shi ne adalci na shari'a, ma'ana shi wanda aka hukuntar ɗin an ba shi dama kuma ya kare kai ne, sannan an bi tare da tanada na doka wurin hukuntar da shi. To in har an bi waɗannan yana iya zama hannunka mai sanda ga wani wanda yake son shi ma ya shiga irin laifin ko saba dokar ko kuma wani abu wanda yake da nasaba da hakanan. To duk lokacin da ya zama ba a hukuntarwa kuma akasin haka zai iya faruwa, ma'ana in jama'a suka ga ba a hukuntar da wayanda suke laifuka irin wayannan to zai iya zama dalili na wayan su shiga.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gari da Lamido Abubakar Sakkwato. Matakin kasashen Niger da Mali da kuma Burkina Faso na ficewa daga kungiyar kasashen Afirka ta ECOWAS na ci gaba da janyo martani daga 'yan kasashen da ke zaune a Najeriya da kuma sana harkokin diplomasiya. Kamar yadda za a ci gaban rahoton daga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Wasu daga cikin 'yan kasashen Burkina Faso da kasar jamhuriyar Niger da muka zanta da su a Najeriya sun nuna damuwa tare da nuna shakku akan matakin dorewar makomarsu idan har waɗannan ƙasashe nasu suka ci gaba da jan daga akan wannan takaddama. A ranar Lahadin nan da ta gabata ne dai ƙungiyar ta ECOWAS ta nuna amincewa da matakin ƙasashen na yammacin Afirka da sojoji ke shugabanta na ficewa daga ƙungiyar. Malam Salisu Suleiman, wani ɗan ƙasar Burkina Faso da ke zaune a Najeriya, ya ce a gaskiyar lamari suna cikin yanayi na fargaba saboda rashin tabbas na ci gaba da jin daɗin zama da suke yi a ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ta ECOWAS.
Ina kira ga manyan shugabanninmu a can don Allah su yi kokari su haɗa kansu su fahimci cewa bin ƙasashen ga da suka fita daga cikinsu gaskiya shine mafi ala a gare su.
To kana ganin ku 'yan ƙasar Burkina Faso da ke zaune wasu ƙasashe musamman ko Najeriya ko Ghana da sauransu za ku samu wata matsala ko ta tsangwama ko wani abu haka?
Tun da sun fita to gaskiya za a iya samu. Za mu jin daɗinmu zai samu rabuwa.
Alhaji Ɗanladi Ali shine shugaban ƙungiyar 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke zaune a jihar Niger, Najeriya. Ya ce a gaskiyar lamari akwai babbar matsala domin kuwa a yanzu haka ma har sun fara ganin ƙalubale.
Jeje na dawo daga Niger, in ka huto bakin border za ka san cewa akwai ƙalubale wanda yake a haka ma ba ma ce an fita ma gaba ɗaya. Don wanda yake bakin border don na taro 'yan Najeriya da 'yan Niger kin gaba ɗaya ba wani mai jin daɗi a haka ma ba ƙalubale ma ba ma ƙarami ma za a samu a kai ba.
Na'am, kamar me kuka fuskanta jiya, ka ce jiya ka baro Niger?
Gaskiya jiya mun fuskanci matsaloli sosai wanda yake sakamakon da in ka da ECOWAS kinka in ka je ka za a buga ma sistem. To su Niger ba sa yi.
To su ma dai 'yan Najeriya da ke harkokin kasuwanci a tsakanin waɗannan ƙasashe sun ce babu shakka akwai matsala sosai idan aka yi la'akari da yadda dukkanin waɗannan ƙasashen suna da matsala guda ta ƙalubalen tsaro da ya kamata a ce sun haɗa hannu domin tunkararta. Malam Nasiru Muhammad Batsari na ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ke hudda da ƙasar Nijar ya ce lamarin bai yi daɗi ba.
Halin da arewacin Najeriya yake ciki a yanzu, idan aka ce kasashen nan sun fita daga cikin wannan ƙungiyar to akwai matsala. Matsalar nan shine ta tsaro, su ma suna fama da matsalar nan, mu ma muna fama da matsalar nan, amma idan aka tashi aka yi haɗin gwiwa to babu shakka za a magance wannan matsalai.
Tene dai masana harkokin diplomasiya suka ce ko babu komai ya kamata a dubi dalilin da yasa waɗannan ƙasashe suka ɗauki wannan mataki. Tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta Kudu, Ambasada Ahmed Musa Ibeto, ya ce bisa la'akari da yadda ƙasar Faransa ta yi ma waɗannan ƙasashe mulkin mallaka, to ba wani abin mamaki ba ne idan har suka ɗauki irin wannan matakin.
To a ƙasashen da suka fita shi menene ƙudurinsu, meye niyyarsu? To sanin kowa ne mai lura da abubuwan da ke faruwa waɗannan ƙasashe a yanda suke tafiya. Lallele ana hasashen da ƙyar ne ma ba su zama ƙasa ɗaya ba, domin saboda ƙudurin da suke da shi da kuma niyya da suke da shi. Idan ka duba salo na tafiyan na tafiyar da tattalin arzikin da suke da shi waɗannan ƙasashe da Niger, Mali da Burkina Faso, za ka ga cewa saboda mulkin mallaka da Faransa ta yi masu sun samu wani watan horo ko kuma sun samu akasin haka. Saboda haka na yunkurin da suke yi shine ciyar da watan na farko tukun mallakan tattalin arzikin, sannan yin amfani da wannan tattalin arziki su saman ma kansu kasuwanni a duniya, maimakon yanda Faransa take zuwa ta sayar musu da wannan tattalin arziki sannan ta basu dan abin da bai taka karya ya karya ba.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gai da Mustapha Nasiru Batsari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za iya samu mu ta hanyar yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba. Ba ni ke kafa a ci dadi ba. Ba alkawarorin ƙarya ba. Inda ma su irin wannan a gaba.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A tsarin demokaradiyya dama ai ana son a ji ra'ayin mutane a gudanar da gwamnati.
Ai kokari lalle lalle a danne batu ra'ayi na siyasa.
Daga cikin su waɗansu ingantattu ne, ne musu kyakkyawan zato, amma matsalar sai dai daga cikin waɗanda aka nada din akwai masu lam'a.
Yau shirin na tafi ne da ra'ayoyi da martanin masana da sauran masu ruwa da tsaki biyo bayan kafa majalisar shura wadda ta kunshi dattawa da za su rinka baiwa gwamnatin Kano shawarwari akan shugabanci da haƙoƙin jama'ar jihar. A da ka ce mu
yau ga wasu nan ku ke nukura don mun san an ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada gulma tsakani kan akara.
Madalla masare a makon jiya ne gwamnatin Kano a arewa maso yammacin Najeriya ta sanar da kafa wani kwamitin dattawa na jihar da ta yi wa lakabi da majalisar shura. Wannan majalisa ta kunshi malaman addinin Islama da 'yan kasuwa da 'yan boko da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwar bil'adama da masu gwagwarmayar shugabanci na gari da sauran muhimman mutane a cikin al'umma. Babban aikin wannan majalisa shine baiwa gwamnati shawarwarin da suka dace akan lamuran ci gaban rayuwar al'ummar Kano ta kowanne bangare na rayuwa da nufin samar da kyakkyawar alƙibla da sahihiyar makoma ga jihar Kano da al'ummar cikinta su fiye da miliyan 20. Farfesa Kamilu Sani Fage, shehun malami da ke koyar da kimiyyar siyasa, diplomasiya da dabarun shugabanci na gari a Jami'ar Bayar Kano, yayi tsokaci akan wannan yunkuri na kafa majalisar shura a jihar Kano.
Alal hakika a nan Kano tintini dama akwai abun da ake kira stakeholders a Kano, wanda gwamnoni da yawa a Kano din nan a lokacin demokradiya musamman daga lokacin Malam Shekarau zuwa lokacin Kwankwaso da kuma Ganduje, akwai wannan stakeholders abu wanda lokaci gwamna yake zauna da su ya saurari shawarwarinsu kuma a zartar da abin da ya dace. Kuma a tsarin demokradiyya dama ai ana son a ji ra'ayin mutane a gudanar da gwamnati, kuma saboda irin kima da martabar wa'annan mutanen za su sha bamban da irin wanda 'yan siyasa suke nada masu ba da shawara ko mataimaka na musamman. Wa'annan masu sha ba da shawara da mataimaka na musamman yawancinsu za ka ga kamar wani wundar labule ne kawai ana yin su ne don cike gurbi ko ko don a biya mutane wata gudunmawa da suka. Don haka gaskiya wannan abu gaskiya yana da muhimmanci muddin dai gwamnan da gwamnatin za su ringa sauraron shawarwarin irin wa'annan mutane.
To da yake farfesa ya ce wannan ba shi ne karan farko ba na kafa wannan majalisa a jihar Kano, Najeriya, amma dai a iya cewa shi ne karo na fari da majalisar ta kunshi wakilai daga kungiyoyin fararen hula masu gwagwarmayar shugabanci na gari. A don haka wannan fili ya ji ta bakin Comrade Abdulrazak Alkali, daraktan kungiyar Ocean, mai rajin wayar da kan jama'a wajen tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma.
Duk da dai ina ganin yawan membership din kamar sun yawa mutum 40 da wani abu, wanda zai kawo dan lagaki wajen cimma yarjejeniya a game da shawarar da za su iya ba wa jiha, don duk lokacin da ka tara jama'a suka yawa akan samu tsaiko wajen yanke me ya kamata a yi. Abu na biyu da kuma na kula da shi shine duk da an yi kokari wajen zaɓo mutane waɗanda ba su da alaƙa da siyasa kuma dattijai ne masu ƙima da daraja a jihar Kano. Wannan ya yi daidai, illa dai kawai a yi ƙoƙari tun da akwai waɗanda su kuma daga ɓangarorin siyasa suke. A yi ƙoƙari lalle-lalle a danne batu ra'ayi na siyasa. Kuma babbar shawara ga gwamnati, ina da kyau ita gwamnati idan su wannan kwamiti na shura sun ba da shawara ya kasance guje ma siyasa a kalli abin game da ci gaban jihar Kano. Ya kasance wannan shine duk wata aƙida da za ta jagoranci yaya gwamnati za ta kalli wannan al'amura. Kuma a yawan lokaci a ringa fidda bayanai ga abubuwan da su kwamiti na shura suka yi, ga shawarar da suka bayar, ga kuma yadda gwamnati take gudanar da wannan shawarwari. Wannan zai kara wa jama'a karfin gwiwa su tabbatar cewa wannan kwamiti yana aiki kuma an samu wata madafa da za a iya ringa kai koke na jihar Kano, kuma manyan mutane adalai a kelai na jihar Kano su ba da shawarar da za ta yi tasiri wajen yadda gwamnati za ta fuskanci wannan abubuwa.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. To sai kaga an more
su ma dai al'ummar da ake yi wa jagoranci sun bayyana irin tasu fahimtar da kuma zatansu ga wannan majalisa ta shura da gwamnan Kano ya kafa.
Aminu L. George, Ngwaku cikin gari taron local government Kano State. Wani sa'in kuma za ka ga ana ba da shawarwarin ba a cika kuma ɗauka ba, to shi yasa ba za ka yi gargawar yabo ba, duk da sai dai ka ƙara ƙwarin gwiwa da hofin mutanen da ka gani a cikin kwamitin. To wannan kwamitin ina ganin in suka haɗu suka ba da shawarwari insha Allah za a kai gagaci. Sannan kira na da bangaren gwamnati su duba su ga irin kamar yanayin da ake ciki na hali da al'umma suke ciki a jihar Kano. Shi wannan kwamitin in ya tsaya ya yi duba ya ba da shawarwari a yi kokarin dauka.
Ana tare da Ado Adar injiniya. Gaskiyar magana a fahimta ta wasu mutanen waɗansu ingantattu ne, ne musu kyakkyawan zato, amma matsalar ya daga cikin waɗanda aka naɗa ɗin akwai masu lam'a. Wannan shine matsalar kwamitin kawai, an gauraya shi da mutanen da waɗansu ba su da garanti. Idan waɗanda suke ake kyakkyawan zaton suka rinjayi wanda suke da lam'a ɗin, watakila za a samu ci gaba a kwamitin. Ne musu fata irin na alheri, domin har kullum kamar daga nake gaya maka ya kamata ka mutunta kyakkyawan zato, amma daga ya zo da wata matsala to sai ka karanta mana matsalarsa. Wannan shine kuma abin da ke damun mu dama masu mulki gaba ɗaya su kuskure ba za a faɗa ba.
Masu ware ƙarshen shirin ‘yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka ɗan soshiya inganta.
A gai da Muhammad Ibrahim Kwari. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Bari mu soma a jamhuriyar Niger, inda aka kammala gasar littar jifar karfe wato fitang a Faransanci ko kuma shotput a Turancin Ingilishi. Haruna Maman Bako gare ka.
A garin Madawa ne a cikin jihar Tawa aka kammala kwamfala ta wannan shekara ta 2024 ta wasan jefa duladullan karfe da ake kira a Faransanci petang, inda bugawar karshe ta hada kungiyoyi hudu da suka wasauran takwarorin su shashau. Bayan wasannin na je garin kakaje nawa, kungiyoyin hudu su ne Madawa, birnin Kwanni, Lela, Umani da Tawa, inda aka buga wasan kusar na karshe tsakanin birnin Kwanni da Tawa, inda birnin Kwanni ta nasara kame Lela Umani ta sha kashi a hannun Madawa. Mataimaki na farko na kungiyar jefa duladullan karfe na jihar Tawa mai suna Sola ya yi mana karin bayani game da yanda aka kammala wannan gasar ta 2024 a garin Madawa.
Final ta gama ekipkin Kwanni da ekipkin Mada. Allah ya sa ekipkin Kwanni ta kasa Madawa, su suka samu kofi da jika 100, na biyu ya samu jika 50, na uku ya samu jika 30. na hudu ya samu jika 20.
Kamin da kungiya ta lashe kofin sai ta yi nasara har so biyar akalla daga cikin karawa guda tara da kungiyoyin ke yi da juna. Haka ma club din Nobel Vision ne na birnin Kwannin ya sarbe kofin na wannan shekara 2024 na wasannin league na petanque na jihar Tawa.
To gaida Haruna Maman Bako. Kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta Ingila ta sallame mai horar da ƴan wasan ta Russell Martin. Biyo bayan ɗan karen kashin da ta tanamta baiwa kungiyar da ta zunzuru tunci biyar da nema a wasan gasar Premier a jiya Lahadi. Martin mai shekaru 38 ya jagoranci kungiyar ta sami shiga gasar Premier a lokacin shekararsa ta farko da kungiyar a bara. To amma kuma wannan kashin da ta sha shine karo na 13 daga cikin wasanni 16 na gasar ta Premier da ta buga a kakar wasanni ta bana. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester City Pep Guardiola ya bayyana cewa ya yarda baya yin abin da ya dace ga kungiyar da ya jagoranta ta lashe gasar Premier har sau 6 da ta zakarun Turai daya. Guardiola na bayani ne a wata tattaunawa jin kadan bayan da kungiyar ta City da ke fama da koma baya a ƴan makonnin nan ta sha kashi a hannun makwabciyar ta Manchester United da ci 2 da nema a jiya Lahadi.
This situation, especially, happened many times. We don't have, I don't have defense, so I'm the boss, I'm the manager. I have to find a solution, and I don't find a solution.
Yace na san wannan gakar wasanni ba za ta zo da sauki ba, amma ban yi tsammanin lamarin zai yi muni kamar haka ba. Ni ne shugaba, ni ne sarki, don haka dole ne in samu mafita. Ba na yin abin kirki, maganar gaskiya kenan, ba na yin abin da ya dace. A halin da ake ciki kuma masu kushin baki kan lamarin wasanni na ƙara bayyana cewa kungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea na ci gaba da nuna alamun tana cikin manyan masu takarar lashe gasar Premier ta bana. Duk da cewa mai horar da ƴan wasan kungiyar ya dage kan cewa ba shine a gaban su ba. Chelsea din ta doke Brentford da ci 2 da nema a wasan Premier a jiya Lahadi, wanda ya tabbatar da ita a matsayin ta biyu a teburin gasar tare da bambancin maki 2 kacal tsakaninta da Liverpool da ke sama, wanda ita kanta ya kunnan doki a ranar Asabar. Wannan ne kuma wasa ta 7 a jere da Chelsea din take samun nasara a baya-bayan nan. Lamarin da ya sa manazarta ganin cewa ta nuna buƙatar daga kofin na Premier na bana. Sai dai mai horar da ƴan wasan kungiyar Enzo Maresca ya ce sam ba sa cikin masu takarar lashe gasar ta bana, amma buƙatar su shine ganin sun yi nasara a dukkanin wasannin da ke gaba. To ƙarshen labarin wasannin kenan.
A gai da Murtala. Da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
Tambararren shugaban Syria Bashar al-Assad ya faɗa a yau Litinin cewa ba shi da wani shiri na barin ƙasarsa kwanaki 8 da suka gabata bayan ya shafe shekaru 24 yana mulkar ƙasar. Amma Moscow ta buƙaci ya fice daga sansanin sojin Rasha da gudu a yayin da ƴan tawaye suka kai masa hari tare da hambar da gwamnatinsa cikin sauri. Ficewa ta daga Syria ba a shirya ba, kuma bai faru ba a cikin sa'o'i na ƙarshe na yakin, Assad ya faɗa a kafar Telegram a cikin bayaninsa na farko tun bayan da aka hambar da shi ya tsere zuwa neman mafaka a Rasha. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya sha kai a zaben yankan ƙauna da aka gudanar a majalisar dokokin Jamus a ranar Litinin, wanda ya jefa ƙasar da ke da yawan jama'a mafi girma a tarayyar Turai da kuma tattalin arziki mafi ƙarfi kan hanyar gudanar da zaben wuri a watan Fabrairu. Scholz ya samu goyon bayan 'yan majalisa 207 a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 733 ko Bundestag, yayin da 394 suka kada ƙuri'a ƙin amincewa, sannan 116 suka ƙauracewa zaben. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta faɗa a yau Litinin cewa hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan ƙungiyar Hamas a yankin Falasɗinawa ya kashe sama da mutum 45,000. Ma'aikatar ta ce rikicin ya kuma raunata kusan mutum 700,000, sai dai bata bambance tsakanin fararen hula da mayakan ba ƙidayarta. Amma ta faɗa a baya cewa fiye da rabin waɗanda aka kashe mata da ƙananan yara ne. Ma'aikatar lafiyar ta Gaza ta faɗa a cikin bayanan da take sabuntawa a kullum cewa an kashe mutum 52 a ranar Lahadi.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Talata idan Allah ya kai mu, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin in Allah ya yarda. Za kuma izar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita na kawo muku shirye-shiryenmu na yau, da Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa tare da ba da umarni har ma da injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumil ke cewa
mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.